أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Litinin ne, wanda ya daidai da daren 22 ga watan Rabi'un Tsani. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1429, daidai da 27 ga watan April shekara ta 2008. Wannan shine kasada daga cikin jeran giyar karatutukan littafin Sahihul Bukhari na al-Imam Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. A jiya da safiya muka yi ainihin muqaddima wadda ta dauki kasad na 1 da na 2 da muka yi mishi lamba A da B, wato A da B a matsayin ainihin muqaddima. A yau za mu fara karatun wannan littafi mai albarka insha Allah ta'ala, wanda dukke neman ƙarin bayanai dangane da abubuwan da suka shafi karatun da manufar karatun sai je ya samu waɗannan jeren giyar kasusuwa. Kadai a yanzu a cikin 'yan daƙiƙoƙi masu zuwa ga tsarin yadda karatun zai gudana insha Allah. Dukkan ainihin ran da za a yi karatun za mu sanar da kwanan wata na Musulunci da kuma kwanan wata na lissafin miladiya insha Allah ta'ala. Sannan za mu faɗi lambar kaset in Allah so, kuma kaset din kowanne zai dauki awa 1 ne da rabi. Kuma tambayoyi a rinka zube mini su akan tebur din, nazo ni zan rinka daukan su yadda naga lokaci yayi, wato kawai shine zan ainihin zo in karanta ko sanda ko lokacin da ko kafin karatu ko bayan an tashi karatu, amma dai lalle za su shiga ainihin cikin kasusuwa. Yadda kan an zo kawai a zube mini su akan tebur ina zuwa a shirya su zan dibe su. Sannan dangane da abin da ya shafi tsarin yadda karatun zai gudana, ni ne zan rinka jan bakin matinin Sahihul Bukhari din insha Allah ta'ala, ko kuma in rinka sa wani cikin yan uwa ya wakilce ni wajen jan bakin, sannan kuma sai in zo in yi fassara da harshen Hausa. Wannan tsari ne daya daga cikin tsarurruka guda biyu, kamar yadda ka ji ne bayani, wanda malamai tun zamanin da har zuwa yanzu suke bi wajen karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shine ko dai shi mai karantar da littafin ya ja bakin ya fassara ya yi bayani da kanshi, ko kuma shi ya ainihin yi fassara kadai wani cikin yan uwa yana ja mishi matinin da Larabci insha Allah. To zan dan ƙara bayani dangane da wannan in nazo a wata gaba mai zuwa insha Allah. Sannan tare da cewa a ƙasar Zazzau muke ainihin jama'a, ba za mu lazimci Hausar ƙasar Zazzau ba, za mu lazimci Hausa ne duk ta ƙasar Hausa gaba ɗaya, ba dan komai ba, domin dukkan ɓangarori na yare ana danganta shi zuwa ga wannan yaren. Don haka zazzaganci da ya shiga cikin Hausa, Hausa ce. Katsinanci da ya shiga cikin Hausa, katsinanci ne. Hausa ce. Haka sakkwatanci, haka zambaranci, haka kabanci, haka duk fannoni na ainihin wato harshen Hausa, to duk wanda ya sauƙaƙa ainihin za mu yi amfani da shi. To amma da yake kasancewar mu ɗan boko ne, za mu rinka sirkawa da wasu kalmomi na harshen Turanci ba dan komai ba, saboda alaƙar wasu waɗanda wannan zai taimaka musu don su ainihin fahimta insha Allah. In ba haka ba za mu lazimce muku, ko kuma za mu lamince muku cewa dukkan kalmar da za mu ainihin jita da Larabci ko mu karanta ta, za mu iya fassara ta da gangariyar Hausa, sai dai wani lokacin kadai za mu rinka yin switching, wato za mu rinka juyawa wani lokacin a ji mun ainihin wato dauko wata kalma mun fassara ta da Turanci, sai kuma mu yi bayani akai insha Allah, da gwargwadon da yadda abin ya kama insha Allah. Sannan in na kammala karatun hadisi din, ko kuma dan uwa da zai ji an ya kammala karatun hadisi din, zan yi kokarin takhrijin dukkan hadisan Sahihul Bukhari akan shi Bukhari din, domin hadisan Bukhari da kanshi yakan maimaita su a wurare mabambanta. To duk hadisin da na karanto zan ce wannan hadisin Bukhari ya sake ruwaito shi a wuri kaza, lamba kaza, lamba kaza, lamba kaza, lamba kaza. Wannan kuma tarkimin da zan bi na Sheikh Fuad Abdul Baqi ne, wanda yawa ainihin Sahihul Bukhari da lambobi ba da babuka ba, kamar hadisi na 1 sai mu ce wannan hadisin Bukhari ya sake ruwaito shi a lamba ta kaza a lamba ta kaza a lamba ta kaza insha Allah ta'ala. Ma'anar wannan kenan in mun zo sharhin hadisin zamu rinka gayyato ƙare-ƙaren lafuzza da sauye-sauyen lafuzza waɗanda Bukhari yayi a ƙarƙashin irin waɗannan wuraren don su taimaka mana wajen fahimta da kuma fahimtar da wasu ainihin wato lafuzza ko kuma wasu ma'anoni waɗanda za su zo a cikin hadisi. Zamu ainihin yi wannan aiki na gayyato riwayoyi mabambanta na sahihul Bukhari. Muna masu neman taimako a wurin Allah a ƙarƙashin littafin Mukhtasar na Sahihul Bukhari na Sheikhul Allamatul Albani wanda yake a cikin mujalladi 4 wanda shi da kanshi da ya gama wannan aiki ya yabawa wannan aiki a cikin wajen sadara 4 cewa wannan shine Mukhtasar wanda aka yi a karan farko a duniyar ilimi ta hadisi wadda batewa masu karatu asarar harafi ko da ɗaya ba balle kalma balle wata jumla. Ma'ana yayi ikhtisarin Sahihul Bukhari amma bai rage kalma ko daya ko da harafi daya ba, duk abin da ke cikin Bukhari ya maida shi a inda yake amma kuma tare da yayi ikhtisari, wato duk abin da ya zama maimaiti ne wanda zai zama akwai irin shi keke da keke to ba zai ainihin sake kawo shi ba. To zamu rinka isharori zuwa ga irin waɗannan ƙare-ƙaren lafuzza da makamantan su insha Allah. Sannan kuma daga ƙarshe zamu ainihin rinka yin sharhohi na waɗannan hadisai. Akwai sharhohin da ni zan yi da kaina, sharhohin sun kasu kashi biyu. Akwai sharhohi waɗanda suka shafi aqida, ibada, tarihi da makamantan ilmomi na musulunci irin waɗannan. Akwai kuma sharhohi waɗanda suka shafi wa'azozi da sauransu. To a ƙarƙashin nan ne zan amsa tambaya da wani ɗalibi na Jami'ar Islamiyya ya yi mini a Madina a baren na yi musu lacca, yake cewa wace fa'ida ce za a karanta littafin Sahihul Bukhari a Najeriya wanda shi yana ganin cewa babu ɗaliban ilimin da za su iya fahimtar Sahihul Bukhari. Sai nake ce mishi akwai fa'ida ta ɓangarori guda biyu. Fa'idar farko ita ce akwai ɗaliban ilimi a Najeriya waɗanda ƙwaƙwalwarsu da tunaninsu da matsayin iliminsu ya kai su fahimci duk abubuwan da za a karantar na mustalahat da ƙa'idojin ilimi da ke cikin Sahihul Bukhari, kamar yadda ake da irin waɗannan ɗaliban a nan Saudi Arabia. Akwai su a Najeriya, sai dai kai baka san su ba saboda wani dalili wanda zan gaya maka. Fa'ida ta biyu ita ce ana karantar da Sahihul Bukhari ta wani ɓangaren don aiwa mutane wa'azozi akai a ja hankalinsu akan sunna da sauransu. Wannan shine babban muhimmin aikin da Malam Bakar Gumi ya bada muhimmanci akai, saboda a wancan lokacin ana fama da ƙarancin ɗalibai na sunna ɗin. Abin da ake nema a faɗakar da mutane shine a ja hankalinsu game da ƙaunar hadisi da ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a bisa yadda ya dace da kuma yadda ya kamata. A ƙarƙashin wannan zaka ga cewa in kana sauraron karatun Malam Abubakar Gumi bai cika yawan tabo matsaloli waɗanda suka shafi ilimin usulul fiqh, ilimin usul al-mustalah al-hadith da matsaloli na larabci ire-iren waɗannan ba. To amma nace mishi a yanzu akwai irin waɗannan ɗaliban daidai da ɗaliban Saudi Arabia kan waɗanda ba abin da ɗaliban ilimi na Saudi Arabia za su ainihin gaya musu. Sai nace mishi amma abin da yasa kai kake tsammanin cewa babu irin waɗannan ɗaliban, saboda haka wace fa'ida ce za ta sa a karantar da Sahihul Bukhari? Kai sabda ka baro Najeriya ba malami bane, ba kuma ɗalibin ilimi bane. Allah ne maka gamdakatar aka ɗauko ka daga Najeriya saboda ka ci wata jarabawa sai aka kawo ka. Da aka kawo ka sai kake tunanin a yadda kake a garinku a da a ƙauye, haka duk garurukan Najeriya suke sun ainihin wato wofantu, babu ɗaliban ilimi a ciki. Don haka sai kake ganin kamar yadda malamai ke zama a Makka ko a Madina suna karantar da littattafai na ainihin hadisai manya-manya, ana bayanan ilmomi ɗalibai suna iya ɗauka suna iya fahimta, to ai babu irin waɗannan a Najeriya. Abin da ya faru sadda ka baro Najeriya, kai baka daga cikin irin jimillar waɗannan ɗin ne, don haka baka ma ainihin san su ba. Don yana daga cikin matsalolin da suka rinka faruwa ga Jami'ar Islamiyya daga baya-baya, galibi an rinka ɗaukar waɗanda ba ɗaliban ilimi ba ne, ɗan sun ci sa'a ne, sun ci jarabawa. Ita ko jarabawa sa'a ce jama'a, ko kuma wane yana da ɗaurin gindi an kai shi an yi mishi mukabala ko makamantan haka. To in ya tafi ya je zauna sai ga cewa yanzu shine dalibin farko da yake koyan ilimi kaza, dan haka in zai iso garin su zai iso ne da izza da cika da batsewa cewa babu kamar shi. Galibi in ya iso yazo ya samu akwai kamar shi ko akwai wanda suka fi shi, to ko dai ya ware ya ki yin aikin gaba daya, ko kuma ainihin ya koma ya ta hasada yana ta surutan banza da akan ire-iren waɗannan abubuwa. Misali jama'a, na ziyarci wani gari daga cikin garurukan arewacin Najeriya din nan, sai na ziyarci wani daga cikin masu da'awa irin wannan wanda khirijin Jami'ar Islamiyya ne daga ainihin Madina, kulliyatul shari'a shikenan, sai yake nuna mun ainihin littattafan shi. To littattafan wato daki ne irin dakuna namu na kasar Hausa na gargajiya, wanda yake bangon su duka bai wuce fadin katifa ba tsawon shi. To iyakar nan kanta ta cika, sai yake zo ka ga littafai, yace dun Najeriya babu wanda yake da littafai irin wannan. Nace eh masha Allah ba. To kaga abin da yasa, saboda sadda ya bar Najeriya a iya sanin shi, shi dai bai da waɗannan littafan. Sannan kuma a sadda ya bar garin su babu wanda ya sani da irin waɗannan littafan, shi kuma a wurin shi Najeriya ita ce ɗakin shi, kuma ita ce garin su. Saboda haka da ya dawo da waɗannan littafan sai yake ganin dun Najeriya. Sai naga cewa na rantse da Allah shekaru 25 da suka wuce ina da 10 waɗannan littafan da yake magana, 10 su waɗanda suna cikin buhuhuna ne, ma ba ni da inda zan aje su tukuna, ba a magana ma waɗanda suke makalkala jikin kanta. To kun ga akwai, in ka takaita tunaninka akan cewa ƙauyen ku nan ne duniya, ko kuma kai ne iyakar duniya, to akwai kuskure a cikin wannan. Don haka wannan magana abin da nake nufi da ita a cikin karantarwa ta Sahihul Bukhari, zan rinka kawo matsalolin ilimin musalawul hadisi, usulul fiqh, lughal arabiyya, matsaloli na tarihi, matsalolin aqida, matsalolin tauhidi da ainihin makamantan waɗannan, zamu rinka tattauna su. Sannan kuma zamu rinka tattauna matsalolin da suka shafi wa'azozi da makamantan wannan. Sannan ta wani bangaren zamu rinka shiga harkokin yau da gobe, abinda ƴan bokon zamani suka fi sani da current affairs, zamu rinka shiga su muna tattaunawa. Waɗannan suna da alaka da ka'idojin da'awar mu, wanda mun bayyana a wani wa'azi da muka yi a can masallacin Juma'ar mu Aljami'u Salafi a muciya yau kamar wata 7, wanda muka sa mishi manufofin da'awar salafiyya. Don haka daga cikin al'amuran da'awar mu jama'a, muna shiga harkokin yau da gobe waɗanda suka shafi siyasar yau, waɗanda suka shafi tattali, waɗanda suka shafi gudanarwa, waɗanda suka shafi al'amura da ake ciki. Don haka kar kai mamaki wani lokacin ka ji an zo an shiga wata harka kuma wadda ta shafi harkar tattali ko makamantan haka, kar kai mamaki akan wannan. Ina fatan mun gane, ba don koyo ba don karatun, za a yi shi ne daidai da zamanin, daidai da kuma wurin da ake yi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To dangane da tambayoyi waɗanda na ce zan ɗanyi ƙarin bayani a kai, kofar tambaya a buɗe take, ka yi tambaya game da duk abin da kake so gaba ɗaya. Muna da amsar kowace irin tambaya ce a cikin ilimin da Allah ya sanashe mu. Abin da kuma ba mu sani ba sai mu ce maka ba mu sani ba. Abin da kuma muka ga cewa ba mu san shi a yanzu ba, amma akwai fage na mu je mu yi bincike, za mu ainihin iya yi bincike dangane da waɗannan abubuwan, mu zo mu yi bayani tare da ainihin dalilai na abubuwan da za a rinka, inda ba a koma aje a duba wannan bincike namu insha Allah. Kaɗai dai muna kwaɓan mutane game da tambayoyi na fitina, tambayoyi na tsogalar faɗa, ko kuma tambayoyin jin baki, ko kuma tambayoyin me ka gani. An je malam wane ya tattauna kaza, sai kuma a zo a ce bari a ji menene su wane za su ce. An je kaza kaza wane ana rikici akan kaza wurin taro kaza, sai a ce ana son a ji ra'ayin wane. To muna tsoratar da mutane game da haka, amma kuma in mutane ba su ji tsoron Allah ba, sun yi mana irin waɗannan tambayoyin, ba abin da muka mallaka don ba za mu iya sani ba. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim yake cewa, ku ji tsoron Allah game da ƙara da kuke kawo mini. Ta iya yiwuwa ka kawo ƙara baka da gaskiya, amma kashi ɗayan iya bayani. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace shi kuma yana hukunci ne da gwargwadon hujjojin da masu gabatar da ƙara da waɗanda ake ƙara suke gabatarwa. Idan ya ɗauki gaskiya ya baka saboda ka ci iya bayani, ɗayan kuma bai iya bayani ba, bai da fasahar gabatar da hujjojin shi, ya zama kuma shi ke da gaskiya, amma kai baka da gaskiya, sai dai ka iya jawabi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ka sani da cewa hukuncin shi da ya ɗauka ya baka gaskiya bai halatta maka wannan abun ba, wuta ce ya yanka maka. Don haka mu ma abin da muke cewa kenan, idan wani malami ya tattauna wata mas'ala yace kaza haramun ne sai aka zo aka yi mana tambaya dan jin baki da neman haddasa fitina sai kuma aka zo aka ce mala albani menene hukuncin ka ba shi kuma albani a nashi sanin sai yake wannan abun halal ne saboda kaza in ka je ka hada maganganun ka ce malaman zariya suna rikici a ƙarya ne kai ne munafiki malaman zariya ba sa rikici don ƙarshen ta shi wancan sadda yake maganar bai san ra'ayi na ba akan cewa ni halal nake gani sadda ni kuma nazo nake cewa halal ban san menene ra'ayin shi akan cewa wannan abun haramun bane amma in har na san cewa mas'ala ta fitina ce to babu dalilin da zai san amsa tambaya akai ka karanta ainihin littafai na ilimin usulul fiqi da malamai suka rubuta karanta babu lijtihadi wal fatwa dukkan littafin usulul fiqi karanta karshen shi zaka samu wannan babi zaka ji malamai sun tsoratar akan irin wannan babban malamin da yafi kowa tsoratarwa da kausasa harshe akan haka shine al-Imam Ibn Qayyim a cikin littafin shi mai suna A'lamul Muwaqqi'ina ko I'lamul Muwaqqi'ina Allah madaukakin sarki ya kiyaye sannan akwai matsalolin da zaka yi tambaya sai mu ce kai hakuri za a zo kan su domin yadda sahihul Bukhari yake jama'a in Bukhari ya baibaita hadisi so biyar to kowanne wuri zai kafa hujja da wannan hadisi akan wata manufa ne to in muka zo wannan wurin wannan manufar kawai zamu bada muhimmanci akai sai mu bar dayar amma sai mu ishara akan ta ina fatar an gane kamar misali hadisin farko na wannan littafin Bukhari zai hujja da shi saboda dalili biyu dalilin farko shine me dalilin tsarkin niyya innamal a'malu binniyati tsarkin niyya kai don Allah to dalilin da yasa Bukhari zai kawo wannan hadisin anan kenan a farko to zamu tattauna to amma akwai dalili na biyu kuma shine me cewa bambancewa da tantance tsakanin ibada niyyar azhar daban niyyar la'asar daban niyyar magrib daban niyyar nafila daban niyyar farilla daban to kaga yanzu hadisin yana da fuska biyu kenan to zamu dauki fuskar da Bukhari yake nufi anan mu yi sharhi daya fuskar kuma sai mu ishara akan ta sai mu ce insha Allah sai mun je gaba to in muka je gaba kuma sai mu dauki wannan sai mu tattauna ta ita ma kuma sai mu alakanta ta da waccan sai zama sharhin kenan yana tafiya tattare da yadda manufar littafin take ina fatar jama'a sun gane wannan dan haka in ya zama kai tambaya akan mas'alar da muka ce kai hakuri za a zo a tattauna to ka ainihin yi hakuri din insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan kamar yadda muka ce in ta kama za mu rinka dibowa daga sharhohi mabambanta na wannan littafi da kuma wasu sharhohi ma na littafan hadisi din za mu rinka dibowa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai yace badul wahyi ko na'am a wannan nuska wadda ita ce ne ishara akan ta aurun muqaddima wannan wadda wannan nuskar ita ce aka sani da mai mujalladi 4 ta sahihul bukhari wadda kuma ita ce aka sake kurza bugun akan bugun da da muka gabatar wannan na al-imam sharafuddin al-yunini wadda ya haƙƙaƙa ta sannan ahmad shakir ya zo yi mata muqaddima hafila ya gyara ta a cikin wannan nuskar daidai take da wannan da take hannunmu haka yake rubuce bismillahir rahmanir rahim sai kadai yace me qala shaykhul imamul hafiz abu abdullah ina fata an gane har zuwa karshe a wannan ainihin kuma wadda aka yi photo start din nan za ku ga ya sa badul wahyi wato kitabu badil wahyi mana ga yadda Bukhari ya farfasa littafin nashi sai a saurara da kyau Malam Abdullah Gondo shi wannan bayani a cikin littafin shi Sirajul Qari Ibn Hajar ma ya bayyana haka a cikin muqaddimar shi mai suna Hadiyu Sari littafin ya kakkasa shi zuwa ga kutub kitab kitabu kaza kar ku manta da manufa daga cikin manufofin da Bukhari ta sa ya littafin ya ce Al-Jami'u ko to zaka ji ya ce kitabu tafsir yana nufin anan zai maka tafsirin Al-Qur'ani ne gaba ɗayan shi zai ce maka kitabu fahara anan yana nufin zai kawo maka hukunce ne game da tsarki na zuciya tsarki na jiki tsarki na tufafi tsarki na wurin sallah tsarki na ruwa to anan sai kira shi kitab saboda kalmar kitabu ma'anarta matattara takattaba alqaumu idza ijtama'u idan jama'a suka taru sai a ce takattabu sun taru alkitabu matatta to a karkashin kitabu kuma akwai abuwa babubuka kitabu fahara
sai kuma a ce babul miyahi babul ruwa ma'ana yanzu a karkashin littafin tsarki to ga babin da ke magana akan tsarkin ruwa sai kuma a ce me sai a ce babu taharati siyabi sai a zo ai magana dangane da me tsarkin tufafin yin sallah to a karkashin wannan kuma zaka rinka ganin wasu bab wadanda su kuma babu din basu da suna a ciki wadannan babukan ga ma'anar su zaka ji wani lokacin Bukhari kawai ya ce babu sai kawai sai ka ji ya ci gaba da koro da hadisi yana nufin wannan matsayin fasulu ne a cikin wasu littafai wadannan aka ce kitabu sai a ce babu a karkashin babu kuma akwai fasulu to duk inda kaga ya ce babun sai ka ji ya ce wa haddathana isma'il ibn adam to duk inda kaji haka yana nufin wannan babin reshe ne ko ragowa ce ta daga wancan wanda ya gabata ina fatar mun gane bismillahir rahmanir rahim badul wahayi ma'ana fara wahayi al-imam al-bukhari da yi wa littafin shi muqaddima ba kamar yadda mafi yawancin malamai ba su yi wa littafin su muqaddima ba kamar irin su abu dauda da makamantan su al-imam muslim shine ya tsaya ya goge wuri yayi muqaddima akan ilimin hadisi da ilimin sunna da makamantan su bukhari ya fara da bismillah kamar yadda yazo cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana fara rubutu zuwa waɗanda zai aikawa daga cikin sarakuna da zai kira su zuwa ga musulunci da bismillahir rahmanir rahim sannan kuma alqur'ani ya tabbatar da haka a aikace ya kuma bada labarin cikin magabata an samu annabin Allah daga cikin annabawa yace innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimina farawa da bismillah da annabi sulaimana yayi da fara takaddu da bismillah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da sahabbai wannan ya sunnanta fara takadda ko ainihin littafi ko makamantan haka da bismillah sai dai hadisin da yake cewa kullu amrin zibalin la yubda fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa ajda ko makamantan lafuzza irin haka wannan hadisi malamai sun tabbatar da cewa dha'ifi ne bai inganta ba a karkashin haka ba sa yin hujja da shi dangane da abin da ya shafi ire-iren waɗannan wurare Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan ka dubi Imam al-Bukhari yana kwaikwayon abin da ya faɗi ne a farkon littafin shi da yace al-Jami'ul Musnad as-Sahih matattara mai cike da isnadi ingantacciya al-Mukhtasar wadda take takaitacciya min min ayyamin rasuli ko min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa sunanihi wa ayyamihi al'amuran manzon Allah yake dubawa kawai to al'amuran manzon Allah a matsayin shi na manzon Allah ba a matsayin shi na mutum ba dan haka sai ya fara da wahayi da me aka fara wa annabi da wahayi dan haka zaka ga Bukhari sai ya fara da maganar wahayi ina fata an gane sai ya fara maka da maganar wahayi don ita ce hanyar farko da Allah madaukakin sarki yayi magana da ainihin dan adam to sai ya fara da ita to sannan zaka zo ka ga wasu hikimomi na al-Imam al-Bukhari dan ya tabbatar maka da maganar wahayin hadisin farko da zai kawo a wannan babi bayan ayar sai ya dauko shi daga malamin da ya fito daga cikin malaman shi daga garin da aka fara saukar da wahayi shine al-Imam al-Humaydi Abdullah ibn Zubair wannan malamin mutumin kasar Makka ne sai Bukhari ya dauko hadisin farko ya kawo a karkashin me a karkashin kitabu Badi'ul Wahyi dan ya nuna cewa Makka aka fara wahayi dan haka hadisin farko da zai fara kawo daga hadisin malamin Makka ne daga Makka sai wannan gari aka yi wahayi sai Madina sai kuma ya bi hadisi na biyu sai kawo shi daga Imam Malik wanda shine Imam Darul Hijra garin ainihin saukar da wahayi na biyu ko kun gane ilimin Imam al-Bukhari to shine yace qala ash-shaykh al-Imam al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira al-Bukhari rahimahullah ta'ala amin wannan irin muqaddima dalibai masu ruwaito littafin ko daga gare shi kai tsaye ko daga daliban shi su suke fadin ta dan haka zaka iya ganin ta saba wani ya fadi kaza wani ya fadi kaza ce qala ash-shaykh al-Imam al-Hafiz شيخ الامام الحافظ محدثي ابو عبد الله بابن عبد الله
Muhammad ibn Isma'ila, Muhammad dan Isma'il, ibn Ibrahim, dan Ibrahim, ibn al-Mughira, dan Mughira, al-Bukhari, dan kasar Bukhara, rahimahullahu ta'ala. Allah madaukakin sarki ya jikan shi. Amin. Ya ce, babu kaifa kana bad'ul wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Babin da ke magana akan yaya wahayi ya fara sauka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Dangane da ainihin kalmar bab, zaka iya biyar da ita ta hanya biyu. Zaka iya cewa babun, sannan sai ka ce kaifa kana bad'ul wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, anan ka mai da shi mubtada da khabari kenan. Babun kaifa kana bad'ul wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, za kuma kai cewa babu sai zama mudafun wa mudaf ilayhi kenan. Babu kaifa kana bad'ul wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, dukkan waɗannan fuskoki guda biyu karbabbu ne, sai dai a wajen fassara ne zaka ga da fitar da ma'ana akwai dan bambanci kadan. Ma'ana wannan babu ne da zai bayyana yadda wahayi ya fara sauka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wa qaulullahi jalla zikruhu, da kuma bayani akan maganar Allah wanda ambatan shi ya daukaka. Na'am, nan wannan wawun din ya zama wawu atafin kenan. Daga ce wa qaulillahi, qauli din nan sai kai mata kasara kace wa qaulillahi, wato ka hada babu kaifa kana badul wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa qaulillahi. Idan kuwa kana son ka raba maganganun su zama mabambanta, sai kace babu kaifa kana badul wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai kace wa qaulullahi janna zikruhu. Qaulu sai kai mata rufa'a akan cewa wawun din ya zama wawu istinafin kenan, wato sabuwar magana ce wadda bata da alaka da ta farkon. Sai zan ka zo fassara, sai kace babin da ke bayani akan yadda wahayi ya fara zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma kace haka kuma bayani dangane da maganar da Allah ya faɗi cewa ya nuna kenan maganar farko da ta biyun da bambanci. Amma an kace babu kaifa kana badul wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, babin da ke bayani akan yadda wahayi ya fara zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa qaulillahi jalla zikruhu, kuma da kuma bayani akan maganar Allah wanda ambatan shi ya daukaka. Da Allah yace inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di, lalle mun yi wahayi gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu da kuma annabawan da suka zo a bayan shi. Wannan ayar Bukhari ya kawo ta ne domin tsari na malaman hadisi shine suna yin hujja ne da Alkur'ani sannan da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda wannan ita ce shari'a, ita ce ainihin umarni, ko kuma shine bin umarnin da Allah madaukakin sarki yake ainihin ba mu labari game da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qul inna ma unzirukum bil wahyi, fada musu cewa ni kadai ne muku wa'azi ne, ina gargadin ku ne da wahayi. To menene wahayi? Wahayi shine Alkur'ani da Sunna. Dan aka sai fara kawo Alkur'ani dan ya tabbatar da cewa ai wahayin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sabon abu bane ma, domin ga Allah yana cewa mun yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu da annabawan da suka zo bayan shi. To yanzu wannan ya nuna kenan yaya aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi kamar yadda aka yi wa annabawa waɗanda ainihin suka gabace shi. Kamar wa? Kamar annabin farko a wannan doron duniya shine annabi Nuhu da annabawan da ainihin suka zo bayan shi har zuwa kan annabi Isa wanda shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake bi. Domin bayan annabi Isa babu wani annabi a wannan tazara har sai da aka zo kan manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan ita ce aya ta 160 a cikin suratul Nisa. To tsarin yadda littattafan hadisi suke masu isnadai jama'a, na'am, da 63 ko to da gwargwadon yadda masahib din ne suke, ina fata an gane tsarin yadda littattafan hadisi yake a saurara. Kun ga tun daga farko an ce qala shaykhul imamul hafiz, ko
to a ga'ida duk wani hadisi da kazo zaka sake karanta sai ka sake cewa qala ash-shaykhul imam al-hafiz abu abdullah muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn al-mughira al-bukhari rahimahullah ta'ala amin duk hadisin da zaka karanta a ga'ida sai ka faɗa haka to amma haka kuma yayi tsawo to dan haka malaman hadisi sai suka dauko wata dabi'a ɗayan guda biyu ko in suka zo kan isnadi sai su ce qala sai zama wannan qala din ita ce waccan kenan qala shaykhul imam al-hafiz sun takaita ne ko kuma in suka zo sai su karanta kamar yadda take a rubuce sai zama sun hazzafi qala din gaba daya amma kuma akwai ta ko kuma suna jinginawa ne tun a tafarko din ina fatan mun gane to tsarin da zamu dauka shine duk sanda muka zo zamu karanta wani hadisi sai mun fadi qala tare da cewa qala din ba za ka ganta a rubuce ba to amma ga ta can ita ce waccan muke sake tunasarshe ka dan kada ka ji kawai mun ce haddathana al-humaidi ka dauka ni dake magana ni ne ke cewa haddathana al-humaidi a in nace qala muqawwil qala huwa ash-shaykh al-imam al-hasib abu abdullah muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn al-mughira al-bukhari huwa muqawwil qala ina fata an gane qala haddathana al-humaidi عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليث يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه الامام البخاري يا سامو wannan hadisi daga babban malamin shi mai suna al-humaidi al-humaidi shine abdullah ibn zubair wannan abdullah ibn zubair al-humaidi ba shine al-humaidi abdullah ibn zubair mai littafin al-jam'u bayna sahihayn ba ku kiyaye wannan wani malami ne na bukhari wanda sunan shi yayi daidai da kuma wani malami wanda yazo bayan su bukhari da muslim yayi aikin hada hadisan bukhari da muslim sai sunan su yayi daya sannan abdullah ibn zubair da kaji kuma ba shine sahabi wannan dan gidan asma'u ba matar ainihin wato zubair yar gidan abubakar ne siddiq malamin imam al-bukhari ne wanda yake mazaunin kasar makka dan kasar makka kala yace haddathana sufyanu sufyanu ya ba mu labari sufyanu anan yana nufin sufyanu ibn uyayna wannan karinin imam malik ne sa'an imam malik ne a shekaru da ilimi da matsayi da daraja sai dai Allah ya daukaka sunan imam maliku fiye da yadda sunan shi ya yadu sufyanu to dangane da karanta sunan sufyanu musallaf ne kana iya cewa sufyanu kana iya cewa sufyanu da sinu da kasra kana iya cewa safyanu duk wannan karbabbe ne a wurin malamai kala shi kuma yace haddathana yahya ibn sa'id al-ansari yahya dan sa'id al-ansari ya ba mu ainihin hadisi yace yahya dan sa'id al-ansari ya ba mu ainihin labarin da yace kala akhbarani muhammad ibn ibrahim at-taymi muhammad dan ibrahim at-taymi ya ainihin ba mu labari annahu sami'a alqamah ibn waqqas al-laythi yaqulu ya ji ainihin wato alqamah dan waqqas al-laythi yana cewa sami'tu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu 'ala al-minbar qala shi alqamah dan waqqas al-laythi yace ya ji umar dan khattab 'ala al-minbar sai kawo shi 'ala al-minbar al-alif da lam da ya shigo cikin wannan lil ahad ne ba za ka iya gane wannan minbari ba don ya ce akan wannan minbari minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqulu naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa innamal a'malu binniyati lallai dai ayyuka da niyoyinsu suke tafe wa innama likulli imri'in ma nawa kuma lalle kowane mutum yana samun sakamako ne daidai da irin niyyar da yayi dan aka yi kawo da ma nawa irin niyyar da mutum yayi idan ta alheri ce ta alheri idan ta sharri ce ta sharri in ta alheri ce sakamakon alheri in ta sharri ce sakamakon sharri
idan niyyar sallah azhar ce sallah azhar idan niyyar sallah al'asr ce sallah al'asr dan haka faman kanar hijratuhu ila dunya yusibuha wanda ya hijira dan ya samu duniya aw ila imra'atin yankihuha ko kuma dan wata mace da yake so ya aura fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi sakamakon hijrar shi yana ga abin da ya hijirar zuwa gare shi abin da wannan hadisi yake nuna mana jama'a alaka shi da wannan babi da wannan ainihin kitabi da muke na badul wahayi shine babu shakka wahayi ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda Allah ya dubi manzon Allah yana da tsarkin zuciya yana da tsarkin hankali manzon Allah ya isar da wannan amana da tsarkin zuciya sai Bukhari yake maka ishara akan duk wanda zai karanta wannan littafi ko zai karantar da shi ko zai aiki da shi ko zai yi da'awa zuwa gare shi ko zai wata hidima game da wannan ilimi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saka tsarkin zuciya a ciki domin tsarkin zuciya shi ke sa Allah madaukakin sarki ya karbi aikin ka ya girmama aikin naka sai yake ishara zuwa ga cewa wanda diye abu saboda duniya idan ya samu duniyar to iya rabon shi kenan in kuma bai samu ba ya asara guda biyu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya alakanta wanda kuma yayi hijira dan ya samu wata mace da yake so ya aura fa in ya same ta ya aura iya rabon shi kenan in bai same ta ba fa ya tafka ainihin mummuna asara ina fatar mun gane to jama'a idan kun gane haka babu shakka wannan hadisi ya zo akan karin daidai fara wannan karatu na sahihul bukhari na yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama imam al-bukhari ya kyankeshi kunnuwan mu da wannan hadisi to lallai kowa ya tsarkake zuciyar shi wajen halartar wannan majlisi sai kuga Allah ya albarkace mu gaba ɗaya kamar yadda ya albarkaci mai littafin kamar yadda ya albarkaci ɗaliban da suka koyi wannan littafi a hannun shi kamar yadda Allah ya albarkaci wannan littafi da waɗanda suke karanta shi a ko'ina a duniya Allah ya taimake mu wannan hadisi kamar yadda kuka ji shine hadisin farko a cikin sahihul bukhari amma bukhari ya maimaita wannan hadisi a wurare shida banda wannan wurin wuri na farko bukhari ya maimaita wannan hadisi a lamba ta 54 wuri na biyu da bukhari ya maimaita wannan hadisi banda wannan wurin da muka gama karantawa shine lambar hadisi ta 2392 wuri na uku shine lambar hadisi ta 3685 wuri na hudu shine lambar hadisi ta 4783 wuri na biyar shine lambar hadisi ta 6311 sannan wuri na ƙarshe wanda shine wuri na shida banda na farkon nan da Bukhari ya maimaita hadisin shine lambar hadisi ta 6553 a takaicen takaitawa kenan Bukhari ya ruwaito wannan hadisi ya kuma maimaita shi a wurare guda bakwai gaba ɗayan wannan littafi Allah madaukakin sarki ya taimake mu to kaɗan daga cikin abubuwan da manya-manyan malamai ainihin suka faɗi na a game da wannan hadisi zai zo amma ina son ku san cewa banda Bukhari al-Imam Muslim ya ruwaito wannan hadisi a lamba ta 1907 sannan al-Imam al-Humaidi malami mari yana da littafi mai suna Kitabul Musnad juz'i biyu ne dan kanana ɗan kanana aka buga shi hadisi a lamba ta 28 haka al-Imam Abu Dawud al-Bayalisi a cikin Kitabul Musnad ya ruwaito wannan hadisi a shafi na 9 al-Imam Ahmad ya ruwaito wannan hadisi a cikin Musnad mujalladi na 1 shafi na 25 da kuma shafi na 43 al-Imam Abdullah ibn Mubarak ya ruwaito wannan littafi a cikin littafin shi mai suna Kitabuz Zuhdi a lamba ta 88 al-Imam Abu Dawud a cikin Kitabus Sunan ya ruwaito wannan hadisi a lamba ta 2201 al-Imam Tirmidhi ya ruwaito wannan hadisi a lamba ta 1647 al-Imam An-Nasa'i a cikin littafin shi Al-Mujtaba wanda aka fi sani da As-Sunan As-Sughra ya ruwaito wannan hadisi a mujalladi na 1 shafi na 58 zuwa shafi na 60 daidai sannan kuma ya sake ruwaito wannan hadisi a cikin ainihin wato juz'i na 6 a shafi na 158 Ibn Majah ya ruwaito wannan hadisi a lamba ta 4227 Al-Imam Malik ya ruwaito wannan hadisi a cikin Muwatta a lamba ta 983 amma a riwayar Muhammad Ibn al-Hasan al-Shaybani ba riwaya ku da kuke da ita a nan Najeriya ba riwayar Yahya ibn Yahya al-Laythi babu wannan hadisin a ciki amma a cikin riwayar Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani Imam Malik ya ruwaito ta Salim ibn Eid al-Hilali wanda ya ta haqiqi da takhrijin Muwatta a bisa riwayoyin da aka samu ta gaba daya shi ma ya tabbatar da wannan hadisi a lambar farko ta ainihin Muwatta sana al-Imam ibn Hibban a cikin littafin shi as-Sahih a lamba ta 388 da kuma lamba ta 389 al-Imam ibn al-Jarud a cikin littafin al-Muntaqa ya ruwaito a cikin lamba ta 64 sannan al-Imam al-Tahawi a cikin littafin shi mai suna Sharh Ma'ani al-Athar ya ruwaito a ainihin wato mujalladi na 3 shafi na 96 haka nan al-Imam Daraqutni a cikin littafin shi as-Sunan ya ruwaito wannan ainihin hadisi a cikin ainihin wato lambar hadisi ta 10 da kuma ainihin wato lamba ta 50 a cikin kitabul ilal al-Imam Daraqutni ya ruwaito a cikin mujalladi na 2 shafi na 194 al-Qadha'i ya ruwaito wannan hadisi a cikin musnadul shihab a lamba ta 1171 da lamba ta 1172 Baihaqi a cikin tafan shi guda 2 ya ruwaito wannan hadisi a cikin As-Sunan al-Kubra ya ruwaito a mujalladi na 1 shafi na 40 da shafi na 298 da mujalladi na 2 shafi na 14 da mujalladi na 4 shafi na 112 da kuma shafi na 235 da mujalladi na 5 a cikin shafi na 39 da mujalladi na 6 a cikin shafi na 231 da kuma mujalladi na 7 a shafi na 341 a cikin kitabul ma'rifa ta al-Imam al-Baihaqi a shafi na 189 da shafi na 190 daidai Imam al-Baihaqi ya ruwaito wannan hadisi al-Imam Abu Nu'aym a cikin kitabul hilya wato hilyatul awliya a mujalladi na 8 shafi na 42 ruwaito wannan hadisi haka kuma ya sake ruwaito wannan hadisi a cikin ɗaya littafin shi mai suna akhbaru asbaha a cikin mujalladi na 2 shafi na 115 al-Imam Abu Bakar Khatib al-Baghdadi ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin shi mai suna Tarikh Baghdad a cikin mujalladi na 4 a shafi na 244 da mujalladi na 9 shafi na 346 al-Imam al-Baghawi Muhyi as-Sunna wa Sharihuha a cikin littafin shi mai suna Sharh as-Sunna a cikin mujalladi na farko ya ruwaito ainihin wato wannan hadisi a lamba ta 1 da kuma lamba ta 206 waɗannan su ne malaman da ainihin suka fitar da wannan ainihin hadisi kuma kamar yadda kaji wannan hadisi Sayyidina Umar ne ya ruwaito shi daga cikin tabi'an da suka ruwaito wannan hadisi kaji Al-Qara ibn Waqqas al-Laythi shine ya ruwaito wannan hadisi daga wurin Sayyidina Umar shi kuma ya karantar da Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi shi kuma ya karantar da Yahya ibn Sa'id al-Ansari wanda daga nan ne wannan ainihin hadisi ya yadu aka ruwaito shi ta hanyoyi kuma masu yawa amma dukkan hanyoyin da suna tikewa ne akan wannan hanya ta Sayyidina Umar wanda tazo ta hanyar ainihin ibn Waqqas al-Laythi Allah maraukakin sarki ya gafarta musu da yawa ko su sahabbai sun ruwaito wannan ainihin hadisi amma dukkan riwayoyinsu ba su inganta ba ta inganta ta wannan hadisi kadai ita ce wannan riwaya wadda muka yo daga Sayyidina Umar Allah ya kara mishi yarda babban malami al-Imam al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali abinda yake fadi dangane da wannan hadisi a cikin littafin shi Jami'u al-Ulum wal-Hikam sharhin wannan sharhin 40 hadisi yace wattafaqa al-ulama ala sihhatihi wa talaqqihi bil-qabul malamai baki ɗaya sun haɗu akan ingancin wannan hadisi kuma sun haɗu akan cewa wannan hadisi sun karbe shi har wa sai yace wa bihi saddara al-Bukhari kitabahu as-sahih wa aqamahu maqam al-khutbah lahu Bukhari da kanshi da wannan hadisin ya fara sai ya tsaida wannan hadisi a matsayin khutba ma'ana Bukhari bai muqaddima ba sai mai da wannan hadisin shine matsayin muqaddimar shi me Bukhari yake nufi da kawo wannan hadisi ana sai ce isharatan minhu ila anna kulli amalin la yuradu bihi wajhu Allah fa huwa batil dan Bukhari ya nuna maka dukkan wani aiki wanda ba dan Allah aka nufe shi ba to wannan aiki batacce ne la samarata lahu fil dunya wala fil akhirah
bai da wani sakamako a duniya haka bai da sakamako a lahira ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي ده هكا الامام عبد الرحمن بن مهدي يجي لو صنفت الابواب لجعلت حديث عمر في الاعمال بالنيه في كل باب يجي ده زن رubuta littafi wanda zan rinka cewa babin kaza babin kaza inji al-imam abd al-rahman ibn mahdi kenan yace da a kowane babi zan fara sai na fara da hadisin umar innamal a'malu binniyati dan nuna me dan nuna cewa wannan babin idan babu sarkin zuciya Allah ba zai karba ba wa anhu annahu qala harwa abdurrahman dan mahdi yace man arada an yusannifa kitaban falyabda bi hadithil a'mal bin niyyat abdurrahman yace yana wasiya ga duk wanda yake son ya rubuta littafi to yene mai wasiya da ya fara da innamal a'mal bin niyyat malan yace wa hadhal hadithu ahadul ahadith allati yaduru ad-din 'alayha wannan hadisi na ɗaya daga cikin hadisan da addinin musulunci duk inda ya kai ya komo to yana dawowa kansu farwa an shafi'i annahu qala shafi'i cewa aka yace hadhal hadithu sulusul ilmi wannan hadisi shine ɗaya bisa uku na ilimi indai ka samu wannan hadisi ka fahimce shi a yadda ya kamata to kana kalce ɗaya bisa uku na ilimi ويدخل في 70 بابا من الفقه كما امام الشافعي يجي wannan hadisi zai shiga babi 70 na fiqh kaga dai zai shiga babin alwala zai shiga babin zakka zai shiga babin sallah zai shiga babin aure shine wadannan babuka da ake magana dangane da fiqh kaza haram kaza kaza shine yake cewa zai shiga babi 70 cewa 70 da ba hasru bane kwatance ne kai dan ya kai maka matuka dan larabawa in suka so kaiwa mubalagha su cika baki wajen magana sai su ce 70 amma suna nufin abun zai iya wuce haka yasa kaje Allah yake cewa in tastaghfir lahum 70 marra 70 marra din nan ba wai yana nufin raya bace iyakar 70 ne mubalagha ce da haka ka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yace da a ce na san in ne musu addu'a fiye da 70 Allah zai karba da nayi ashe ya fahimci cewa wannan ba kididdigewa bace iyakar ainihin wato misali na fatan mun gane wa an al-imam ahmad qala imam ahmad yace usulul islam ala thalathati ahaditha qa'idojin musulunci gaba daya musulunci ya kafu wato akan hadisai ne guda uku hadisu umar al-amal bin niyyat wa hadisu aisha man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين يا كفو واتو اكن حديثين غدا اكو حديث عمر الاعمال بالنيات وحديث عائشه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين جماعه كنجي ودانن حديثي سوني تسانا مسلمي واتو اكن سو اكا ازا الدين المسلمي hadisin nan na innamal a'malu bin niyyat da hadisin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad wanda ya kirkiro wani abu ya kawo cikin wannan addini namu wanda bashi a cikin addinin to an mayar mai da kuma me da hadisin cewa halal a bayyana take haram a bayyana take zamu zo mu sharhin wannan magana ta al-imamu ahmad in Allah ya so zaka ga yadda al'amuran za su fito maka sannan sai yake cewa wa qala al-hakimu hakim yace حدثونا عن عبد الله بن احمد عن ابيه انه ذكر قوله عليه الصلاه والسلام الاعمال بالنيات وقوله ان خلق احدكم يجمع في بطن امه 40 يوما وقوله من احدث في ديننا ما ليس منه فهو رد فقال ينبغي ان يبدا بهذه الاحاديث في كل تصنيف فانها اصول الحديث Imam al-Hakim yace malaman musun ba mu labarin da suka samu daga Abdullahi dan Ahmad daga mahaifin shi Ahmad dan Hanbali yake cewa an ambaci hadisin al-amal bin niyyat da hadisin cewa Allah madaukakin sarki yana tattara halitta daya daga cikin ku a cikin mahaifin shi a cikin kwanaki 40 da kuma hadisin wanda ya kirkiro wani abu a cikin addinin mu ya kawo wanda babu shi a ciki an mayar mai sai yace mahaifin nashi wato Imam Ahmad ya ce ya kamata duk wani littafi da za a fara rubuta shi da ainihin wannan hadisi kun ga dan haka al-Imam an-Nawawi da yazo fara 40 hadis ya fara da shi da yazo fara Riyadus Salihin ya fara da shi na fata an gane na Allah madaukakin sarki ya taimake mu waɗannan kaɗan cikin wasu yoyin da ainihin malamai magabata suka yi ne dangane da wannan ainihin hadisi babban malami al-imam ibn rajab sai yace wa'lam ka sani da cewa anna niyyata fil lugha naw'un min al-qasd wal irada a cikin harshen larabci in aka ce niyya to wannan kalma ce da take wakiltar wato wani nau'i na nufi da kuma abinda mutun ya tinkari in ya tinkari abu sai a ce yayi niyyar kaza in ya nufi abu sai a ce yayi niyyar yin kaza wa in kana qad furriqa bayna hadhihi al-alfaz bima laysa hadha mawdu' dhikru yace ko da yake malamai sun yi bayanai waɗanda ba nan ne wurin bayanin akan ba amma sai yace wa niyyatu fi kalamil ulama taqa'u bima'anaini bima'anaini malamai idan suke magana akan niyya jama'a to suna magana dangane da ma'anoni ne guda biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin waɗannan ainihin wato ma'anoni bima'ana tamyizul ibadati ba'daha an ba'd wato bambance ainihin tsakanin ibadoji in kaji malamai suna magana dangane da niyya to kaji bangare na farko bambance tsakanin ibadoji ka tamyizu salati dhuhr min salati al-asr asri masala kama bambance tsakanin sallah azhar da sallar la'asr ga misali wa tamyizu siyami ramadan min siyami ghairihi da kuma ainihin bambance tsakanin azumin ramadan da wani azumi wanda ba ramadan ba aw tamyizul ibadati min al-adat ko kuma bambance tsakanin ainihin ibada daga al'ada ka tamyizul ghusl min al-janaba min ghusl at-tabarrud wa at-tanazzuf wankan janaba jama'a da wanka na jin sanyi me ke bambance su niyya ina fata an gane wa nahwu zalika da makamantan haka wa hadhihi niyya hiya allati tujadu kaseeran fi kalam al-fuqaha fi kutubihim wannan ita ce niyyar da zaka ji malamai suna magana da zaka ji sun ce farallan Allah guda bakwai ne na daya daura niyya to abinda suke nufi da niyya anan shine niyyar da zata bambance cewa wannan alwala ce kake ba wai kuskurima ce kake wanke jikinka ba niyyar da zata bambance maka wannan sallah ce kake yi ba wai motsa jiki kake ba ko mun gane jama'a to abinda malaman fiqh suke nufi kenan to wannan fage ne wanda kamar yadda ne ishara a dazu zamu zo mu tattauna shi a can gaba a cikin karatun sahihul bukhari insha Allah wal ma'ana thani ma'ana tabiyu bi ma'ana tamyiz al maqsud bil amal ma'ana tabiyu ita ce wanda malaman wa'azi wadanda ake kira al arifuna billah masana Allah malaman zuhudu su kuma in suna magana dangane da ainihin niyya mai suke nufi shine tantancewa tsakanin manufar yin aiki wa hal huwa Allah wahdahu la sharika la shin aikin kana yin shi saboda Allah ne shi kadai bai da abokin tarayya am ghairahu koko wani kake nufi banda Allah amin Allah wa ghairuhu koko kana nufin Allah da wani ne ina fatan mun gane me yasa kake yin wannan sallar kana yin ta ne saboda Allah a kana yin ta ne saboda wani a kana yin ta ne saboda Allah da kuma wani to malamai masu magana dangane da tsarkin zuciya to su kuma kaji suna magana niyya to suna magana niyya ne ta bangaren tsarkake aiki ga Allah ko kuma rashin tsarkake aikin ga Allah shine suke magana sai a ce wannan yana da kyakkyawan niyya yana da tsarkin niyya wannan bai da kyakkyawan niyya bai da tsarkin niyya wa hadhihi an-niyya hiya allati yatakallamu fiha al-arifuna fi kutubihim fi kalamihim ala al-ikhlasi wa tawadi'i malamai wadanda suke malamai masana Allah kamar irin su al-imamu ibnu abi dunya da su irin su ibnu rajab wadanda suke rubuce akan abubuwan da suka shafi tsarkake niyya to duk sanda kaji suna maganar niyya ne dangane da tsarkin zuciya ina fata an gane وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين ما في yawancin malaman farko da suka gabata in kaji ana magana in zaka nemi ilimi kai da niyya abinda suke nufi da niyya shine tsarkin zuciya ina fatar mun gane zamu dan tattauna kadan daga cikin ire-iren waɗannan maganganu waɗanda zaka ji ainihin malamai suna yi insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sannan in muka koma wani wurin sai mu dubi wane ne ya ruwaito wannan hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani babban sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manya-manyan sanatoci a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ministoci amintattun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine Umaru dan Khattabi Allah madaukakin sarki ya yadda da shi Umaru yana da ainihin matsayi a musulunci wanda ya samu aka kira shi da Amirul Mu'minina Abu Hafs kalma amirul mu'minin din nan farko shine aka fara bayar wannan laqabi din tare da cewa kafin shi an samu Abdullahi ibn Jahsh ana ce mishi amirul mu'minin amma wannan amirul mu'minin na jaishu ne an nada shirin din na yakin musulmi ne sai aka ringa kiran shi amirul mu'minin amma a matsayin ta shafi mulkin kowa da kowa to amirul mu'minin na farko shine sayyidina Umar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine yayi wa Umar alkunya da cewa Abu Hafs baban zaki sannan an hadu akan cewa yana da wani lakabi da ake kiran shi da Al-Faruq wato mai rarrabe ƙarya da ainihin gaskiya sayyidina Umar baya shakkar fadin abin da yake gaskiya ne matukar ta ainihin bayyana gare shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu to wannan kenan sunan mahaifiyar Umar Hantama Hantamatu bilha Hantama sunan ta kenan wato Hantamatu yar Hisham an haifi sayyidina Umar a bayan hari da giwaye suka kawo wa kasar Makka da shekara 13 a jahiliya Umar ambasada ne Umar ya taba rike matsayin ambasadan mutanen Makka a jahiliya dan haka ambasada ne minista ne sanata ne duk mukamin sayyidina Umar ne sannan sayyidina Umar ya musulunta bayan fara annabta da shekara 6 bayan an yi dauki ba dadi Allah madaukakin sarki sai da yawa manzon Allah al-bushir da musulunta Umar ta hanyar malaika Jibril a inda malaika Jibril yazo yace Allah madaukakin sarki ne maka alƙwato yana taya ka farin ciki da Umar ya musulunta kuma dukkan mala'ikun da ke sama su ma sun yi farin ciki da ainihin wato musuluntar sayyidina Umar a inda har yazo cikin ainihin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ba mu gushe ba muna da daukaka muna da ƙarfi tunda sayyidina Umar ya musulunta al'amarin mu ya ainihin bayyana karara an yi mishi ainihin wato mubaya'a ne a ranar da sayyidina Abubakar ya rasu wanda ainihin wannan rana daga ranar ne ya zama amirul mu'minina sayyidina Umar a karkashin jagorancin shi aka bude kasashe da yawa na musulunci daga cikin su akwai Baitul Maqdis da kasar Sham gaba dayan ta wanda kasar Sham ita ce Syria da Lebanon a yanzu da kake ji sannan sayyidina Umar shine wanda ya fara tsarawa ma'aikata gwamnati a irin tsarin da ake ganin gwamnati a yanzu bayan shugaban kasa a ce akwai yan majalisa a ce akwai dattawa kaza a ce akwai ma'aikata kaza a karkashin ma'aikatar tana da minista ita kuma ma'aikatar akwai kananan fannoni a karkashin ta wadanda ake kira parastatals wadanda su kuma kowanne zai zama tana da permanent secretary da ma'aikata makamantan haka yana kuma baiwa kowa albashi da pansho da gratuity da a zamanin Umar ne aka fara ainihin ire-iren wannan Umar baya tsoron kowa game da abin da ya shafi ainihin addinin Allah madaukakin sarki yana daga cikin ainihin abubuwan da sayyidina Umar ya kawo waɗanda suka zama ci gaba game da rayar da gudanar da musulunci shine farko wanda ya fara tsara musulunci ainihin wato kwanan wata sai yayi da hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alkali na dadde na farko a musulunci sayyidina Abubakar ya taba nada shi alkali shine kuma farkon wanda ya fara tattara alqur'ani ya hada shi ainihin a wuri guda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada ainihin wato zumunci tsakanin sayyidina Umar da sayyidina Abubakar kamar yadda manzon Allah ya rinka wa ainihin wato sahabbai da dama sannan Umar ya yi aiki na ainihin Amirul Hajji a matsayin shi na Amirul Hajji yana ɗiban mutane ne musu jagoranci da ainihin zuwa aikin Hajji har tsawon shekaru 10 a jere sayyidina Umar dai shahararre ne dangane da duk al'amuran da suka shafi gudanarwa da riko da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya mishi al-bashir da al-janna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi abubuwa da dama waɗanda Allah ya saukar mishi cewa Umar yayi dace da waɗannan abubuwa an ruwaito hadisai daga sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda hadisai 500 aka ruwaito da 39 daga sayyidina Umar Bukhari da Muslim sun ruwaito ainihin wato guda 26 suka hadu akan su daga cikin wannan lissafi. Bukhari shi kadai ya ruwaito hadisan Sayyidina Umar guda 34, sannan Muslim kuma ya ruwaito hadisan Sayyidina Umar guda ainihin 21. Allah madaukakin sarki ya ainihin kara mishi yarda. Idan jama'a basu manta ba, tarihi ya bayyana kamar yadda zamu zo mu samu a cikin wannan littafi cewa Sayyidina Umar wani bamaguje ne mai suna Abu Lu'lu'a Al-Majusi, la'anta Allah ta tabbata akan shi, shine yazo ya luma wa Sayyidina Umar wuka halin ainihin ana sallar asuba. To dangane da abubuwan da suka zo a cikin hadisin jama'a, magana akan hijira, mecece hijira da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa faman kana hijratuhu ko ila dunya yusibuha, wanda ya hijira dan ya samu duniya, aw imra'atin yatazawwajuha ko yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Babban malami al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari yace al-hijratu at-tarku, abinda ake nufi da hijira ita ce bari, barin wuri kaza ko barin yanayi kaza ko barin aiki kaza. Wal hijratu ila shay'i al-intiqalu ilayhi an ghairihi, naka ce mutun yayi hijira ya bar abu, shine ya bar wannan abun ya koma zuwa ga wanin shi, wannan da harshen larabci kenan. Wasi shar'i, a cikin shari'ar musulunci, tarku ma naha Allahu anhu, barin abinda Allah ya hana shine hijira. Sai malam yace wa kad waqa'at fil islam ala wajhayn, hijira ta faru ta fuska biyu a musulunci. Al-awwal al-intiqal min dar al-khawf ila dar al-amn kama fi hijratay al-habasha wa ibtida' al-hijra min makkah ila al-madina. Nau'i na farko na hijira jama'a shine barin kasar da ake tsoro kake wa imanin ka da rayuwarka da ranka tsoro, zuwa kasar da zaka samu aminci game da imanin ka da addinin ka da rayuwarka, kamar yadda hijira ta faru daga ainihin wato kasar Habasha, daga wato Makka zuwa ainihin kasar Habasha. An yi hijira daga kasar Makka zuwa kasar Habasha sau biyu jama'a. Waɗannan hijirar da aka yi, ai kasar Makka kasar kafirci ce, ita ma Habasha kasar kafirci ce. To anan wata irin hijira ce? Hijira ce daga inda ake da ba a da aminci zuwa ga inda ake da aminci. Ashe musulmi zai iya yin hijira daga kasar kafirci zuwa ga kasar kafirci in har ya zama wannan kasar ta kafircin da zai koma ta fi aminci fiye da wadda yake ciki? Ashe ana hijira daga kasar kafirci zuwa kasar kafirci in ta fi aminci? To an yi wannan hijira sau biyu zuwa ga kasar Habasha jama'a. Sannan da kuma farko-farkon hijira da aka rinka daga Makka zuwa Madina, yanzu su Mus'ab ibn Umair, waɗanda su suka fara yin hijira tun kafin manzon Allah ya hijira zuwa kasar Madina. Ai a lokacin Madina ita ma kasar kafirci ce, amma me yasa suka bar kasar Makka? Saboda Makka ga kafirci, ga ba imani, ba aminci. Amma Madina fa a wannan lokacin duk da akwai kafircin amma akwai aminci, ba wanda zai hana ka addininka, ba wanda zai hana ka yin sallah, ba wanda zai tunkarar ma rayuwarka. To hijira a musulunci ana iya yinta daga kasar kafirci wadda babu aminci zuwa ga kasar kafirci wadda ta zama akwai aminci a cikinta. Ina fata an gane. Asani al-hijratu min darul kufri ila daril imani, nau'i da biyu kuma shine barin kasar kafirci zuwa ga kasar imani. Wa zalika ba'da an istaqarra an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi sallama bil madina wa hajara ilayhi man amkanahu zalika min al-muslimina, wannan hijirar kuma ta faru lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo Madina, ya zauna a Madina, tsarin Allah ya tabbata, manzon Allah ya karfi a lokacin. To yanzu Madina kenan ta zama kasar imani, sai aka rinka samun waɗanda suka samu ikon silalowa su baro kasar Makka, suna tasowa daga kasar Makka suna dawowa kasar Madina, kasar imani kenan. Ina fatar mun gane. Shi yasa za ku yi mamaki jama'a, yau akwai ƴan uwanmu da yawa a ƙasar Libya sun yi gudun hijira sun tafi Ingila. Mafi yawancin ƴan uwanmu da koga suna yin program a tashoshin Al-Huda da makamantansu a Ingila din nan, gudun hijira suka yi daga ƙasashensu na Larabawa, saboda ba aminci a waɗannan ƙasashe, babu kuma damar bayyana addinin. Zuwa ga ina? Zuwa ga ƙasar kafirci, domin a can akwai aminci. Yau wata biyu da ta wuce jama'a, hatta shari'ar musulunci an yadda an karbe ta a tsarin constitution na Ingila, pastoci sun yi sujuda sun yi kuka sun yi wa sarauniya duk abin da zasu amma an ce a tunda an samu adadin da ake bukata a samu na musulmi mazauna kuma ya bayyana cewa suna da kyakkyawar manufa suna da kuma yada alheri ko mutanen kirki ne dan haka a tabbatar musu da haƙƙin su a cikin tsarin doka to yanzu kun ga anan kasar Libya a yanzu ba ta da aminci game da musulmi Gaddafi kashe musulmi yake yana wulakanta su babu damar yanzu a kasar Libya a taro a irin wannan karatu in gaba din aka shiga kokoko to sai lahira daga nan idan ka tafi aikin hajji yanzu ka dawo daga Makka in ka zo da Qur'ani da ake bayarwa duk alhaji in zai shiga jirgi zai koma kasar su akwai Qur'ani da ake bashi matanin Qur'ani ne izu 60 za a bashi kana shiga da shi kasar Libya sai a kwaci Gaddafi bai yarda da wannan ba idan ka tafi daga kasar Libya ka tafi hajji ko umara in ka sake ka kara kwana daya to ana sauke ka iyakar daga nan za a wuce da kai kurkuku to wannan irin rashin amincin akwai shi a kasashen Larabawa da yawa to yanzu irin wannan sai ka iya tashi daga wannan kasar tare da cewa kasa ce ta musulunci kasa ce ta musulmi sai ka koma inda zaka samu yancin yin addinin ka dan haka zaka ga akwai da yawa musulmi yan kasar Jordan da kasashen Philistine da sauransu suna can zauna a Ingila da America she na turawa saboda sun samu yancin bayyana addinin su da yin addinin su a can sai su yi din ko kuma sun samu zaman lafiya game da abin da ya shafi rayuwar su ba za a tunkarar musu game da rayuwar su ina fatar mun gane sannan hijira kuma daga kasar kafirci zuwa kasar musulunci musulmi in suka musulunta a kasar Bama yanka su ake saboda kasa ce da ake bautar gunki da shanu da makamantan su sai suka yi ta hijira suna tafiya ainihin kasar Makka shine har sarki Fahd ya ba su anguwa guda ita ce anguwar Nakasa za ka gansu ana ce musu Barma to yanzu wannan barin kasar kafirci ce zuwa ga kasar musulunci saboda a can kasar kafircin ba za ka yi addinin ka ba kuma ba za a baka da ranka da rayuwar ka ba ina fatar an gane to sai mallam yace wa kanat alhijra iz zak تختص بالانتقال الى المدينه الى ان فتحت مكه فانقطع الاختصاص ده فرقو هجره sai ta zama kenan zuwa ga kasar Madina kadai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a kasar Madina to amma lokacin da aka bude Makka Makka ta zama kasar musulunci sai zama hijira zuwa kasar Madina din kuma akan cewa ita kadai to wannan ya tashi wa baqiya umumul intiqal min darul kufri liman qadara alaihi baqiya sai zama duk inda ake kafirci za a hana kayan addinin ka to har duniya ta tashi akwai wannan hijira zaka iya barin wannan kasar ka koma ainihin kasar da zaka samu bayyana addinin ka ina fatan jama'a sun gano wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu a karkashin wannan hijirar ce dan fodiyo ya bar ainihin wannan kasar ta mu ai ya tafi zuwa garin Gudu dake cikin ainihin bangaren kasar Niger a yanzu ba dan koyi ba saboda ya tsira da addinin shi da kuma ainihin imanin shi to sai kuma mallam ibnu hajrin yace wastudimma bi hadhal hadisi ala annahu la yajuzu al-iqdamu ala al-amal qabla ma'rifati al-hukmi li'anna fihi anna al-amala yakunu muntafiyan idha khala 'an an-niyya wa la yasihhu niyyatu fi'li shay'in illa ba'da ma'rifati hukmihi wa ala anna al-ghafila la taklifa 'alayhi li'anna al-qasda yastalzimu al-'ilma bil-maqsudi wal-ghafilu ghayru qasidin وعلى ان من صام تطوعا بنيه قبل الزوال الا يحسب له الا من وقت نيه وهو مقتضى الحديث لكن تمسك من قال بانطفائها بدليل اخر ونذيره حديث من ادرك من الصلاه ركعه فقد ادركها ابن حجر يدكو وتا مساله وقت yake ta shafi fiqh kuma ta shafi matsaloli na usulul fiqh ke cewa an yi hujja da wannan hadisin ma'ana wasu malamai sun yi hujja da wannan hadisin akan cewa dukkan abin da baka san hukuncin shi ba bai halatta ka je ka aikata wannan abun ba in kuma har ka yi shi to babu shi domin an ce aiki sai da niyya to ai kai yanzu aikin da zaka yi ma baka san menene ba baka san yaya ake yin shi ba baka san hukuncin shi ba to ashe koda ka yi niyyar to sai a ce niyyar me kai in ka ce sallah azhar sai a ce ka san yaya sallah azhar take baka sani ba ka san me hukuncin ta baka sani ba ashe niyyar kenan ga aikin da baka sani ba babu ainihin wannan abin nan to sauran masalolin da yake za mu tattauna insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To babban malami al-Imam Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen a cikin sharhin shi na Riyadus Salihin ya tattabo wasu masaloli waɗanda suka shafi abin da na fara tattaunawa a dazu dangane da hijira zuwa ga ainihin kasashen kafirai da makamantan su da yazo sharhin hadisin farko na littafin Riyadus Salihin. Wannan ainihin masalolin su ne nake so zan dan tattauna mana kadan, inda yake cewa aqsamul hijra. Aqsamul hijra, karkasuwar hijira ice al-hijratu takunu lil-amal wa takunu lil-amil wa takunu lil makan. Hijira tana iya faruwa saboda wani aiki, ga wani aiki da ake yi a wuri kaza ko yanayi kaza, to sai ka bar wannan kasar saboda wannan aikin. In aka ce me yasa kai hijira daga kasa kaza, sai ka ce saboda ana kafirci ko ana zina ko ana luwadi. Me yasa kai hijira daga gidan haya kaza ka koma gidan haya kaza, sai ka ce saboda a wannan gidan akwai bacin aqida, akwai bacin tarbiyya. Ko mun gane jama'a? Kaga yanzu kai hijira ne saboda me? Saboda wani aiki da ake aikata. Sannan ana yin hijira saboda me? Aikata wani abu. Ana yin hijira saboda shi shine mutum ne yake sai da sukari amma kuma yana sai da taba a shagon shi, sai kuma ka dubi ga wani wanda yake baya siyar da taba, baya ire-iren waɗannan ciniki waɗanda ba su halatta ba, sai kai hijira daga mu'amala da wancan zuwa ga mu'amala da wannan wanda yake babu ainihin dukiyar haramun da ke ratsa a cikin dukiyar shi. Kaga anan kai hijira ne saboda mai aikata wani aiki mummuna. Sannan kuma ana yin hijira saboda wurin ga yanayin irin abubuwan da ke faruwa na kafirci ko fasikanci a ciki. To yayi sharhin ainihin waɗannan abubuwa baki ɗayan su, sai tabo wasu masaloli masu muhimmanci waɗanda suka shafi al'amarin ainihin wato hijira din. Abu na farko daga cikin abubuwan da ya tattauna waɗanda nake so in yi magana akan, inda yace fala yajuzu lil insani an yusafira ila baladil kufri illa bi shurutin thalatha. Bayan yayi maganganu masu ainihin tsawo game da yadda tsare-tsaren hijira suke, sai ce amma fa bai halatta ga musulmi yayi tafiya zuwa ga ƙasa ta ainihin wato kafirci ba sai da sharuɗa guda uku. In dai ƙasa ce ta kafirci sai dai da sharaɗi uku. Ash-shartu al-awwal, sharaɗin farko yace an yakuna indahu ilmun yadfa'u bihi shubuhat. Ya zama yana da ilimi wanda shubuhohin da kafirai ke tayarwa to zai iya tunkude waɗannan shubuhohin. Yanzu kana irin kasashen Enugu, Onitsha da sauransu, kana irin kasashen Ingila da America, da kasashen irin na su Germany da Denmark, za ka rinka jin shubuhohi game da Qur'ani, shubuhohi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shubuhohi game da Allah a kasashen irin na Russia da Soviet. Mun fahimci wannan da kyau ko? To kana da ilimi na addinin musulunci wanda duk shubuhar da ka ji a gidan radio ko a jarida ko kuma lecturer ya nemi maka lecture game da ilimi na agri ko engineering ko law ko medicine, garin wannan lecture sai sako maka wata shubuha da za ta taba imaninka da addininka. Kana da ilimin da zaka tunkude wannan malami ne yake karantar da ilimi na operation research, ilimi ne game da kididdiga da gano abubuwa makamantan haka. Sai ya gallabi yarinya tana sa hijabi tana sa niqabi. Daga cikin abubuwan da yake gallabar ta cewa ai laccan ma da ake bata ji sosai, saboda duk ta rufe jikinta, ta ina sako yake shiga gare ta, ta ina take gani. Kuma yanzu in ta je ta gama makaranta, ta je ta samu aiki, ina za ta iya shiga cikin injina tana yin aiki? Ai wani inji zai iya fusgo hijabinta daga nan sai ya kashe ta? Kullun yazo sai ya saka mata wannan shubuha. To yanzu idan bata ilmantu da ilimin addini wanda zai gamsar da ita ba, shubuha ba za ta faru ba? Za ta faru. To amma abu mamaki da ta tashi fita ga jami'ar, kuma sai ta fita ta fi kowace ɗalibi da ɗaliba kokari a makaranta. Sai ta fita da 2-1 second class upper ta fita da shi. Wanda galibi yanzu ka ga mutum ya fita da second class upper, to hakikatan first class ne aka yi mishi magun galibi. Kun ga ashe jama'a, masu son tafiya kasashen Ingila da kasashen Arna da makamantansu, lalle ya zama suna da ilmomi na addini waɗanda za su tunkuɗa shubuhohi waɗanda za a rinka tayan musu? Sai ce li'anna al-kuffara yuriduna 'alal muslimina shubahan fi dinihim, saboda kullun kafirai za su takwararo shubha ne game da addini, wa shubhan fi rasulihim, haka game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa shubhan fi kitabihim, wa shubhan fi akhlaqihim, dabi'un kuma kafirai za su ta sako shubha akai. Kuna da ilmomi waɗanda za ku rinka suturarku shige yanayinku da yanayin matanku, kuna da wadatattun ilmomi waɗanda za ku iya cire waɗannan ainihin shubohi da za su rinka kawowa. To in ba haka ba kuwa, za ka ga mutum ya ainihin samu kanshi a cikin shakka game da addinin shi. To duk musulmin da ya zama ya samu kanshi a irin wannan hali na rashin ilimi ko karancin ilimin da zai tunkuɗe shubohohin da suke zuwa daga kafirai, to bai halatta mishi ya je kasar kafirai ba. Ko da an kuka dubi da yawa daga cikin masu zuwa kasashen kafirai a yau jama'a, za su yi da ilimin addini gaba daya, ko kuma ilimin addinin da suke da shi bai wadace su magani irin waɗannan shubohin ba. Dan haka a 1970s da 1980s aka rinka diban ƴan Najeriya, ana tafiya da su kasar Rasha suna karatun mathematics da likitanci da makamantan haka. Galibin su da suka dawo jama'a sai suka dawo ba sa yin sallah. Galibin su da suka dawo sai suka dawo akan cewa ba su yarda akwai Allah ba. In suka tashi dawowa, galibi daga jeran wando suke dawowa da t-shirt da hula a na sallah, da dan kwikwiyo da sarka a wuyansu. Ba dan komai ba, saboda kafirai sun cika su da shubohi, sun bar addinin. Kamar yadda malam yake kawowa cewa an samu wani babba daga cikin shugabannin kafirai da yake cewa ainihin jama'a shi, yace ai ku fitar da musulmi ma daga cikin musulunci, ku saka shi a cikin kristanci, ai kun girmama shi, ku bar shi a musuluncin amma ku cika shi da shubohi, yana nan a musulmin amma ya rabu da aikata musuluncin. Yadda ran da ya koma kasarsu sai koma ya muku yaki da ainihin jama'a shi. Kashin abin da yake faruwa kenan jama'a. Ire-iren waɗannan a yau su ne manya-manyan shugabannin ƙasashe, su ne manya-manyan ministoci, directoci, su ne ainihin vice chancellors na universities da makamantansu. Don haka sai ga shubuhohi suke kawowa suna ruɗa al'ummar musulmi, su ne lecturers, su ne head of departments da deans na manya-manyan jami'o'i a duniya. Don haka za ka je ka samu sai ka ji an ce yaya sunan vice chancellor kaza-kaza, ya sunan ainihin kaza-kaza, amma sai ka ji babu ainihin musulunci game da shi. Matsala ta taso game da musulunci sai ka ji baya kare ta. Hasali ma shine yake ingizawa wajen ainihin nuna cewa musulmi gidadawa ne, musulmi ɗan ta da zaune tsaye ne, saboda an cika shi da shubohi ya ba addinin nashi. Allah ya kiyaye. Sannan bayan malam ya doga an bayanai, sai kuma ya ce ash-shartu tsani, sharadi na biyu daga cikin sharuɗan halaccin zuwa ziyara ko wani aiki ko wani abu kasar kafirai, an yakuna indahu dinun yahmihi min ash-shahawat, ya zama yana da ƙarfin kula da addini da tarbiyya wadda za ta tsare shi daga shubha, ai ainihin sha'awa, sha'awar mata, sha'awar zina, sha'awar luwadi, sha'awar giya da shaye-shaye, sha'awar raye-raye da kaɗe-kaɗe. Da yawancin ƙasashen kafirai, in ba dukansu ba, zina buɗaɗɗiyar harka ce gare su, luwadi buɗaɗɗiyar harka ce, da duk waɗannan abubuwan. To kana da gamsasshiyar tarbiyya da wadataccen kula da addini, da kula da addinin yadda in ka tafi ba za ka dawo ka zama mazinaci ba, saboda kana zauna a ɗakin ka mace za ta zo ta yi maka kanta wajen tallar zina, kuma duk wanda ka gani kana da ƴancin ka taya ta akan kana son kai zina da ita. Ko da bata amince ba, ba abu ne da za ta yi maka kwarmato ko ihu irin nan ba, sai dai kawai ta baka haƙuri, ba wani mugun abu bane a wurinsu. To yanzu babu haɗari kenan ga musulmi ya tafi ƙasar kafirai don yin karatu, musamman ya tafi ba tare da matar shi ba, ba tare da iyalan shi ba. Guda nawa ne ma suka tafi da matan nasu suka sako matansu? Suna da yawa. To abu mafi haɗari a kai yau shine jama'a, sai kaga mutum yana da mata za ta tafi masters ko PhD a ƙasar Ingila ko America ko Jamus, kuma sai batta ta tafi ta je ta wata shida, wata tara, shekara biyu, shekara uku, shekara hudu. Ita a irin wannan halin haramcin ya tsananta a kanta, yadda duk karfin kulatta da addini bai halatta mata ta tafi ba saboda bai halatta mata ta yi tafiya ba tare da mijinta ko kuma wani muharraminta ba dokar farko da take aiki akan ta kenan kafin wannan dokar ta maganar zina ko makamantan haka dan ta iya yiwa ta ce ai za ta iya tsare kanta za ta iya kiyaye kanta amma musulunci bai yarje mata da haka ba jama'a an fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sai malam yake cewa ash-shartu salis sharadi na uku kuma an yakuna muhtajan ila zalika sai in ya zama yana da bukata zuwa ga haka misla an yakuna mariban yahtaju ila safar ila bilad al-kuffar listishfa a ce bai da lafiya babu likitoci da kwararrun asibitoci da za su iya duba shi a kasar su ko ta kasar musulmi sai ya tafi zuwa ga ainihin kasashen kafirai to babu laifi zuwa ga haka aw an yakuna muhtajan ilmin al-islam تخصص فيه وكمان yana son kwarewa akan wani ilimi wanda yake ba a samun wannan ilimi a wata gari daga cikin garurukan musulunci sai zahabu ila hunaka wa ta'allam sai je wannan gari sai koyo aw an yakuna al-insan muhtajan ila tijara ko kuma ya zama mutum ne yake bukata zuwa ga wata harka ta kasuwanci ya zahabu wa yattajiru wa yarji yaje kasuwancin ya dawo al-muhim annahu la budda an yakuna hunaka haja mala yace dole sai in ya zama akwai bukata walihaza ara anna alladhina yusafiruna ila balad al-kufr min ajli siyaha faqat mala ibn al-usaymi yace dan haka nake ganin wadanda ke tafiya zuwa ga kasashen kafirai domin tafiyar shakatawa da yawan bude ido kawai ara annahum asimuna ina ganin masu laifi ne akan haka ba damar kai hujja da cewa ai Allah yace kul siru fil ardi wannan aya ba ita zata yi aiki anan ba وأن كل كرش يصرفونه لهذا السفر فإنه حرام عليه دوت قنبلا كو كبو كو نيرا كو ريال دا سكا كشي أوان نم ياو دا سكا تفنبونا إدو الأسا شنكا في ريدين شاك أتاوا كوي تباب شكا وأن نم كو دي حرام نيكشيس وإضاءة لمالهم كو مولاك أن تدوك يسجي وسيحاسبون عنه يوم القيامة كما ذائم سيحسابي على نال القيامة حين لا يجدون مكانا يتفسحون فيه او يتنزهون فيه حين لا يجدون الا اعمالهم لان هؤلاء يضيعون اوقاتهم ويتلفون اموالهم ويفسدون اخلاقهم وكذلك ربما يكون معهم اوائلهم abin mamaki yace sai kaga wani ma da iyalan shi zai kwasa da ƴaƴan shi da matan shi zai tafi kasar turai ko wani guri shakata irin wannan yaje bata lokaci ya bata dukiya yaje ana kwanciya a rairayi na bakin sahara ko rairayi na bakin ainihin teku daga jeran wando matar shi balarabiya kyakkyawa da sura da musulunci da komai ta sa gajeran wando da rigar mama ƴaƴan shi su sa gajerun wanduna da singileti da hununa hana sallah kuma su daina yin sallah gaba ɗaya har sai sun dawo gida wai dan me dan kar su kawo wani tsari a wurin shakatawa wanda za su ainihin dauki hankalin wasu ko kuma su tsorata wasu wai saboda sallah tana tsorata kafirai ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye to wannan ainihin bala'i ne wanda yake lallai ne musulmi su fadaka ainihin akan shi wanda in ba a yi hankali akan kula da wannan bala'in ba to sai al'amarin ya zama ainihin musiba babba to amma da karshe sai malai yake cewa wasafaru ila biladil kufr lid'awa yajuz yin tafiya zuwa ga kasar kafirai dan da'awa to ta halatta amma yace idza kana lahu asaru ta'sirun hunaka fa innahu ja'iz in ya zama da'awar za ta yi wani tasiri ba kawai zuwa a bata lokaci ba sai an dubi da'awar za ta yi amfani li'annahu safarun lil maslaha saboda wannan tafiya ce dan biyan wata bukata sai ce wa biladul kufri kaseerun min awamihim qad ummu 'alayhim al-islam mafi yawancin jahilai daga magarin kasashen kafirai an makantar da idanuwansu game da ainihin musulunci la yadruna 'anil islami shay'a wasan kauni game da labarin musulunci ba mun je muna sallah a wata kasa daga cikin kasashen yamurai ba su taba gani ba har mamaki suke har durkusa suke suna da kasa muke ci ne ko ko wata magana muke yi da kasa ne ba su san wannan ba har wasu sai suna cewa yara sun kewaye suna cewa zaka bata rigarka saboda a kasa ake sallah ya zaka durkusa a kasa kana ina fata an gane mun an gidda sallah irin wannan sai su kawo ice su saka lanzar su kona wurin su zo su yi wasu addu'o'in su na tsafi da kristanci saboda suna ga kaka musu wani alkaba'i ne a wurin ba su taba ganin sallah ba su san sallah ba bal qad dullilu an fatar da su wa qila lahum innal islam dinun wahshiya din wahshiya an ce musu addinin musulunci ba gidajen addini ne wa hamajiya addini ne na shirme da hayaniya wara'a da kuma addini ne na ainihin wato gidadawan mutane wadanda ba abin da suka sani sai kawo rudani wala siyama idza sami'a al-gharb bi mithli hadhihi al-hawadith allati hasalat ala aidi man yaquluna innahum muslimun musamman in aka ce yadda yammacin duniya suke jin cewa September 11 da aka yi aka ce ai musulmi ne suka yi kun ga wannan don ƙara shafa musulunci bakin fenti ne ina fatar mun gane yau kamar shekara 13 ko 14 da suka wuce na dauki dan tasi a garin Port Harcourt muna yawo zai kai ni wani wuri sai yake cewa ni daga arewa nake sai na ce mishi eh ni musulmi ne yace eh sai ce shi ko hanya arewa bai sani ba kuma baya fatan ya sani nace mishi me yasa yace pastor yayi musu wa'azi ya ce mishi saboda a arewa musulmi suna cewa idan kai kisan kai to zaka shiga aljanna dan haka kullun gari ya waye mutum zai fito ne da nufin ya samu wani ya kashe dan a rubuta mishi karin aljanna shi abinda pastor ya rubuta ya fada muku kenan yace sai to ai wannan shirme ne to ne dai tallallaba shi muka je muka dawo yazo ya sauke ni har muka zo muka zauna muna tattaunawa wani abin sha'awa sai ya zama dan sandan da aka turo ya gadi a gidanmu shi sai ya gamsu da bayanan da muke tattauna sai ya karfa addinin musulunci kafin wannan driver kun ga akwai bukatar kenan in an ga akwai tasiri to a ringa turawa ana zuwa ane musu wazi ina fatan mun gane ba dan koyo ba saboda irin wa'iran waɗannan shubohi da suke tasowa Allah madaukakin sarki ya taimake mu waɗannan sune karshen bayanan da shi wannan babban malami yayi waɗanda na karanto mana su a tattakaice insha Allah kamar yadda muka ce kun ga wannan yana nuna mana kenan yadda wannan hadisi yake kira zuwa ga tsarkin zuciya a duk aikin da zamu yi ko to haka al'amarin yake jama'a kuma da wannan ne muke ainihin son mu karkare wannan karatu insha Allah sai an zo karatu na gaba a gobe insha Allah ta'ala muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah
ba muharramai ba bulala goma ne saboda tarbiya anan kasar zazzau
sarkin zazzau jafari wannan tarbiya
a ce kuma anan kasar zazzau ne aka haifi dan da zai miƙe ya koya wa duk yaran Najeriya su rinka zagin Abubakar da Umar da Usmanu da Muawiya kuma da nufin cewa wai wannan tarbiya ce wai wannan addini ce wannan musiba ce da ta samu tarihin musulunci a nan Zaria kuma wannan ya faru ne sakamakon taksiri na malamai da taksiri na iyaye da taksiri na makarantu game da tarbiya a bisa manhajin nubuwa wallahi da akwai tarbiya ala manhajin nubuwa haka ba za ta faru ba tarbiya ce alal manhaj at-taqlidi tarbiya ce irin ta al'ada domin a cikin tarbiya ta annabawa akwai girmama su annabawa akwai girmama sahabban su muna zaune da kristoci jama'a bishop din musasa mun san shi tun muna yan kanana ba wanda bai taba ganin reverend father ko pastor ba amma ba inda zaka ji wani reverend father yana karantar da cewa a zagi Barnabas ko a zagi Marcus ko makamantan haka ba inda aka samu wannan rashin tarbiya a tarihin addinin Kirista amma a tarihin musulunci wai an haifi ɗa saboda rashin tarbiya ala manhajin nubuwa ya buɗe baki ya ce wa Abubakar awwalu ya ce wa Umar sani ya ce wa Usman salisu wai wannan ya ba su wasu lambobi ne na wulakanta su ya buɗe baki ya ce sahabin manzon Allah Mughirah dan Shu'ba mazinaci ne Abu Huraira makaryaci ne kuma wai wannan zina har yana koya wa matan aure yaya Mughirah bin Shu'ba ya dauki azzakarin shi ya saka a farji kuma a gaban matan aure yake koyawa mata a nan kasar zazzau tarbiya wallahi wannan ikhlali ne ala manhajin nubuwa an samu gazawa malamai ba su yi aikin da ya kamata ba iyaye ba su yi aikin da ya kamata ba makarantu ba su yi aikin da ya kamata ba me wannan magana take nufi dole ne malamai su tashi su karantar da addinin musulunci qur'ani da hadisi daga ciki jama'a su san girman Allah su san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'ar musulmi su san girman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su san darajojin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴaƴan da aka yi musu tarbiyya akan haka jama'a babu dan da zai tashi ya rena wani annabi ko kuma wani sahabi jama'a mun fahimci wannan to amma kuka je kuka ta karantar da su waƙoƙin dan darani da ishiriniya da ashafa abinda zai faru ba ku hada su kai tsaye da tarihin manzon Allah da sahabban shi ba akwai yiwuwar haka ta faru jama'a akwai yiwuwar haka ta faru dan haka malaman islamiya kalubale ne akan ku domin wancan sakacin da nake ishara ya faru ne daga malaman allo da kuma malaman zauri malaman allo a Najeriya ba sa karantar da tafsirin alqur'ani ba sa karantar da tauhidi ba sa karantar da aqida suna karantar da zallar karatun alqur'ani Allah ya saka musu da alheri amma akwai gazawa domin aka ce ana karantar da kai madara alqur'ani baka sanin menene sakon kuma kai ba balarabe bane to za a samu gazawa a cikin iliminka malaman fiqh kuma kowa ya gansu a kasar nan tamu malaman tsoro suna da kwazo wajen karantarwa game da sallah game da azumi amma ba su damu dangane da janibin abin da ya shafi darajojin manzon Allah da kuma sahabban shi ba saboda haka malaman islamiya ware darussa na musamman akan fadailu sahaba falalolin sahabbai fadailu ahlul bait idan da an san falalolin ahlul bait qur'ani da hadisi wani mayaudari ba zai zo ya ce wai yanzu ya zo ya kawo darajar ahlul bait ba amma saboda ya ga ba a karantawa dan haka zai ce yanzu ya kawo darajojin ahlul bait saboda ya ga ba a karantar da darajojin sahabbai sai ce sahabban ba wata daraja ce da su ba ƴan kwacen mulki ne ƴan murdiyan mulki ne abinda nake cewa jama'a idan fa har Abubakar Siddiq ya zama ɗan kwacen mulki fa to Ali kuma ya zama mai taimakawa wajen kwacen mulki da kuma murdiyan mulki kuma dukkan zaluncin da ƴan shi'an nan suke tuhumar Abubakar da shi to ku sani da cewa in ya tabbata zalunci wanda bai tabbata ba balle tabbata zalunci ba a yi ba balle a ce har ya zama zalunci amma cewa nake in ya tabbata to fa da hannun Aliyu a ciki domin Aliyu yayi wa waɗannan gwamnatoci mubaya'a ya tsaya a matsayin shi na senior special advisor mai ba da shawara na musamman ga gwamnatin Abubakar da Umar da Usmanu ya zama babban malami mai fatawa yayi tafsiri a ƙarƙashin wannan gwamnati an bashi albashi ya ci an yi mishi gini an bashi abin hawa an bashi allowance na tafiya an bashi duk wasu haƙƙoƙi da